da wanda ya nuna maka matsayin annabawa a gurin Allah da yanda Allah ke karban addu'ar su da yanda Allah ke biya musu bukatun su idan sun roke shi sai Allah ya ce ai bayan haka ma wala qad mananna alayka marratan ukhra ai kafin wannan ma mun yi ta ni'imomi da yawa a gare ka wannan ba ita bace ta farko kafin wannan mun yi baiwa daban a gare ka daga ciki ga su sai Allah ya ce idh auhayna ila ummika ma yuha mun yi baiwa a gare ka yayin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi wahayi da shi irin wannan wahayi da Allah ke cewa yayi zuwa ga waɗanda ba annabawa ba kamar yadda muka gani anan kaga mahaifiyar annabi Musa ba annabi ba ce Allah ya ce idh auhayna ila ummika haka nan Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an takhudhi min al-jibali buyutan Allah ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma cewa ka riƙi gida akan duwatsu da tsaunuka kaga kudan zuma ba annabi ba ne amma Allah ya ce ya yi wahayi zuwa gare shi don haka Allah yakan yi wahayi zuwa ga waɗanda ba annabawa ba to amma wannan wahayi shi ake fassarawa da ilhama shine Allah ya kimsa musu a rayuwa yin abubuwa kamar yadda Allah ya kimsa mu kowace rayuwa da kowace irin dabba irin yanda za ta yi rayuwarta da kuma yanda za ta samu abincinta da yanda za ta gina gidanta Allah ya kimsa mu kowace dabba irin wannan to duk wannan na daga cikin wahayi to Allah ya mata wahayi ya ce idh auhayna ila ummika ma yuha mun yi ni'ima a gare ka tun kana jariri yayin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi da abin da aka yi wahayi da shi wannan Allah ya nuna mana abin da ya keɓance shi da shi ne amma yana an ni'imomi na wanda ya masa tare da sauran jama'a kaga suna da yawa ni'imar samar da shi shi kansa kaga samarwa ni'ima ce Allah ya masa ni'ima ya samar da shi Allah ya ba shi rayuwa kaga ni'ima ce Allah ta'ala ya ba shi iska ya ba shi duk wani abu wanda yake tarayya da wasaki anan Allah yana nuna masa irin ni'imomi da ya keɓance shi da su shine ya ce idh auhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tawut cewa ki jefa shi shine iqdhifihi iqdhif fi'il al-amri ne na qadhafa qadhafa ya jefa iqdhif ka jefa idan ta mace kake umarni sai ka ce iqdhifi shine ka ce an iqdhifihi saboda mace ake umarni umarnin da aka wahayin da aka mata shine iqdhifihi fi tawut ki jefa cikin akwati shine tawut yace an iqdhifihi fi tawut faqdhifihi fil yam shi kuma wannan shi din yana koma ga shi tawut din shi annabi Musa ki jefa cikin tawut shine akwati shi kuma akwatin ki jefa cikin ruwa ruwan kogi da muke jefa akwatin cikin ruwan kogi sai shiga abin da zai faru Allah ya ce falyulqihi al-yamm bis-sahil al-yamm shine ruwa ruwan kogi falyulqi mu lura da wannan ibara fi'il al-mudhari'i ne yulqi kuma lamun ta shige shi fal wannan lamun da ita ake kira lamul amri ita ke sauya fi'il al-mudhari'i ya bada ma'ana amri kamar yadda Allah ke cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati kaga liyunfiq fi'il al-amri ne amma lamul amri ta shige fi'il al-mudhari'i lamul amri sai zama me sai zama umarnin ma'anarsa umarni liyon fitar sa'atin min sa'ati ma'ana Allah yana umarni ga ma'abocin yalwa ya ciyar daga yalwarsa kaga kenan fi'il al-mudhari idan lamul amri ta shige shi sai ba da ma'anar amri to haka nan shi ma fi'il al-amri ne Allah ya ce falyulqihi al-yamm bis-sahil kaga wannan umarni ne ake mawa ake ma kogi wannan yana nuna maka Allah ke da iko kowa ma yana ba umarni ya dauka ba sai mutane ba hatta ruwa Allah zai masa umarni ga umarni Allah yana wa ruwa cewa ya masa umarni falyulqihi lalle ya jefa shi misahili a tudu na kaga shi ruwa yana daukan umarni daga Allah wannan yana nuna maka Allah shi ke da cikakken iko ya gaya miki ke ga yadda zaki ke na ci kisashi akwati kisashi akwatin ki jefa cikin ruwa ke na ci umarnin da aka miki kenan shi kuma ruwa Allah ya masa nashi umarnin shine falyulqihi al-yamm bis-sahil shi wannan ruwa ya je jefa shi a sahil akan tudu idan yayi haka ga abin da zai faru kaga dan Allah yana nuna mata kudarsa da ikon ya sa ya bata da sannan ya ga mata yanda za ta yi da dan kuma yanda za ta yi da dan ya ga ya mata iko na shi ke ga yanda zaki ruwa shi ma Allah ya masa umarni ga abin da zai yi sannan kuma bayan wannan Allah ya nuna mata kuma ya san gaibi ya san duk abin da zai faru dan haka ruwan zai an batun a ce wai ruwan ya bi umarnin Allah ko bai bi ba ta taso ba Allah ya riga ya umarni an gama zai yiwa a ce Allah ya bar ruwa umarni kuma ya saba wannan Allah to dan haka dauki kawai an riga an gama ruwan nan ya je ya aikata wannan umarni ya jefa shi duk sai me zai faru kuma ga abin da zai biyo baya kaga wannan ilmul gaibi ba wanda ya sani shi yace ya khuzuhu aduwwun li wa aduwwun la haka ne ko walil qil yamu bis sahili ya khuzuhu aduwwun li wa aduwwun la wanda zai dauke shi shine makiyina ko makiyinsa haka wannan magana ba za ta sanya murna ga uwa da ba a ce ai danki zai fada kan makiyinsa zai fada hannun makiyinsa kaga zai yi rubi kenan ya halaka da an ce ka fada hannun makiyinka ka halaka Allah ya ce to zai fada hannun makiyina kuma makiyinsa kaga kenan halaka ta zo to wanda yake duka wannan Allah dan ya nuna mata kudirarsa da ikonsa da ya so tunda yawa ruwa umarni har ruwa ya kai shi guri kaza da ya so zai karkata ruwan ya kai shi can gurin masoyin Allah wanda zai rike shi to Allah dan ya nuna ikonsa yana da iko hatta ga makiyin nasa ma shi ke sarrafa shi shi ke sa a yadda yake sai ya kaddara makiyin nashin ne zai dauke shi kuma shi zai rike shi haka Allah ya kaddara baya kaunar Allah baya kaunar Annabi Musa amma kuma shi zai rike shi saboda Allah haka ya tsara kuma ba wanda ya isa daga daga tsarin Allah wannan iko ke da Allah sai Allah ya ce akhuzhu aduwwun li wa aduwwun la haka sai ba za ta bayar shi haka ba tunda wannan da an ce makiya dauke abu ya dauki danka makiyinka ya dauki danka shikenan ka san ya halaka sai Allah ya kwantar mata da hankali ya kwantar mata da rai sai ce mata wa alqaitu alayka mahabbatan minni yace sai na jefa maka mahabba kauna daga gare ni kaga wannan yazo jerin ni'imar da Allah yake gaya wa Annabi Musa yayi masa ni'imomi kafin ya masa wannan ni'ima ta ansa tambayoyin da yayi abubuwan da ya roka Allah ya biya masa bukata kafin nan ma ya masa ni'ima a lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi sun zo kamar yadda kissa take sananne a gurin ku Fir'auna ya suna tattaunawa ana bada labari sai aka bada labarin ai an ce lalle cikin bani Isra'ila nan tabbas a ciki za a samu dan da mulkin Fir'auna zai kare a hannunsa kuma an ce bokayensa ne ma suka gaya masa wannan to kaga bokaye da masu sun yi imani da bokaye sannan kuma boka ba da yawa ba sun tabbatar masa lalle karshen mulkinsa a hannun wani yaro ne daga cikin waɗannan bayan nan da suke bautarwa a cikinsu za a haifi yaron da shi zai sanadiyar rufewar mulkin sai su tsobari ya ɗauki mataki mataki shi ne daga yau duk ɗan da aka haifa to a kashe shi kaga ko a nan ya riga ya yi fele tunda bai da ilimi ba wanda ya san gaibu sai Allah tana iya yiwuwa kafin ma ya ba da umarnin an riga an haifa ɗan ya riga ya tsira daga yanka kaga da tana yiwuwa to amma duk da haka shi bai sashi dai ya ɗauki dokar da ya ɗauka duk ɗan da aka haifa a kashe shi saboda gudun kada a samu wannan ɗa guda ɗaya ya sa a yi tattara ƴaƴan bani Isra'ila in dai namiji ne a kashe shi tunda an ce mishi wanda zai yi masa wannan abu namiji ne ba mace ba to da haka su mata ba su da matsala amma namiji in dai aka haifa namiji to ya tafi sai aka yi haka aka daɗe sai aka ce mishi to akwai fa matsala domin yanzu abin da muke lura da shi shine kaga manyan nan tsufa suke kuma suke jibantar duk wani aiki na wahala da hidima da ɗawainiya ta bani Isra'ila suke yi yanzu kuma duk wanda suke girma tsufa suke yi su mutu sannan babu yara da ke maye gurbin su wanda za su ɗauki ɗawainiyar wannan aiki to da haka akwai yiwuwar nan gaba kaɗan tsofaffin su ƙare kuma babu masu ɗaukan aiki kaga dole aikin zai dawo kan mu za ka mai cece shawara sai aka yi shawara aka ce to yanzu a raba shekara shekara idan wannan shekarar an haifi ɗa namiji sai a bar shi duk wanda aka haifa wannan shekara a kyale shi duk wanda aka haifa shekara mai zuwa sai a kai shi kaga ko anan yayi wauta saboda bai da masaniya a shekarar da zai bari za a haifi yaron ko ko a wata shekara sai zama da ya sa a yi ta kashewa wata shekarar a shekarar da ya bari ana aka haifi yaron kuma ya kubuta ya rayu kuma ya abin da zai haka duk wannan abu ne na rashin hankali duk abin da ba ka da ilimi a kai to iyaka kai ta bige-bige cikin duhu shikenan aka ci gaba da haka Allah da hikima su domin Allah ya nuna masa da dukkan mutane cewa dukkan al'amura a hannunsa sai Allah ya kaddara a shekarar da ake rayarwa shekarar da ba a kashewa sai Allah ya kaddara a haifa Annabi Haruna wannan shekara. Sai aka haifa Annabi Haruna sai Annabi Haruna ya fito lafiya lokacin da matsala. Saboda shekara da ya fito ba shekara yan kawa ce. Sai Allah ya kaddara shi wanda ake gudun a samu din. Sai Allah ya kaddara a shekarar yankan Allah zai samar da shi kuma ya kuma tada shi. Kaga wannan shi ne iko. Da ya so tun an yi an gama ba za su sani ba ma an same shi kamar yadda aka samar da Haruna. Amma Allah sai ya nufin a shekarar yankan zai samu da Annabi Musa kuma ya samar da shi kuma ya gaya wa uwarsa ga yadda za a yi. Kuma har aka yi haka Allah ya ce kuma zai faɗa hannun majiyina ko majiyarsa. Ya ce kuma wa alƙaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka ƙauna daga gare ni. Wasu malaman fassara sun ce ba wanda zai gan shi ba ce ya ƙaunace shi. Wasu ma suka ce ƙauna ce Allah ya sanya musu ga Fir'auna da mutanensa da matar Fir'auna. Ya zama da tana da tsananin ƙauna ga Annabi Musa alaihi salam. To wannan hikima ce ta Allah. Wannan ƙaunar za ta sa ba za su kashe shi ba. To haka Allah ta'ala ya tsara al'amuransa. Duk wanda Allah yana gaya masa bai wanda ya gare shi kafin wannan biya masa da wannan. Kafin an sa tambaya sai ya ce Allah ya ce wali tusna ala aini kuma domin a rayar da kai a tarbiyyantar da kai akan idona ma'ana akan ganina da lurata zan lura da kai yadda za a lura da tarbiyyantar da kai a rayar da kai shine tusna kaga tusna fi'ilun ne mudari'un lima lam yusamma mabni lima lam yusamma fa'ilu sana'a ya san'anta abu ya kera abu sai ya ce sana'a kaza yasna'u yana san'antawa yana kera abu haka nan idan mabni lima lam yusamma fa'iluhu ne yusna'u ko tusna'u ana kera shi ana san'antawa to haka nan sai Allah ta'ala ya amfani da wannan kalma ta kerawa ya amfani da ita da tarbiyyantarwa daga yana yake tarbiyyantar da mutum da lura da shi da bashi abinci da lura da lafiyarsa da makwanci da menene har yaro ya girma to wannan ita ce sana'a shine tusna'a din an gane ko ma'ana za a tarbiyyantar da kai ta hanyar baka abinci matsuguni tufafi lura da kai ɗawainiyarka har ka taso shine tusna'a Allah ya ce duk waɗannan abubuwan za su gudana a kan idona ma'ana bisa lurata da kuma gudanarwata Allah shi zai tsara yadda duk waɗannan abubuwan za su gudana kaga da wannan na da karkashin baiwar da Allah ya wa Annabi Musa da yace walaqad mananna alayka marratan ukhra to gashi yace if tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yaqulu haka nan nayi baiwa a gare ka a yayin da yar uwanka ta tafi take cewa da waɗanda na jibunta musu rukunka su ne aduwi wa aduwul lak sai ta tafi gurinsu tana cewa shin ba zan nuna muku wasu famili wani gida wanda za su iya renan muku shi ba saboda daga cikin hikima ta Allah da Allah yake so ya dawo da Annabi Musa ga mahaifiyarsa sai Allah ya sa duk matan da aka kawo masa ta shayar da shi ba ta shayar da shi daga da yazo ita matan Fir'auna ta ga ba abin da take so kamar wannan yaro Allah ya sanya mata kaunar shi bata taba kaunar wani abu a rayuwarta kamar yadda ta kaunaci Annabi Musa ba ko da mayanka suka ji labarin cewa ai gashi an samu wani da an kawo shi gurin matar Fir'auna suka zo akan ta ba shi jariri ta yanka ta ce a wannan jariri za ta nemi mai gidanta ya bar mata shi domin tana kaunar shi mai gidanta ya zo ta tambaye shi ta Allah tana so ya bar mata wannan da domin wannan da ta yiwu ya zama qurratu aynin li wa lak ta yiwu zama cewa daɗin rai gare ni da kai a ruwayar malaman tafsiri suka ce ayace sai dai gare ki ni kan ba gare ni ba shi ne wa Abdullahi dan Abbas ko wanda gaci magabata yake cewa da ya yarda cewa daɗin rai ne gare shi to ya zama daɗin rai gare shi ba to amma in yarda da haka sai bai zama daɗin rai gare shi ba sai zama daɗin rai gare shi kai kadai to da kai ce to ya bar mata shikenan sai ta sa din cikin manya-manya da matan ministocin Fir'auna da waye a kawo mata wanda wannan zai karbi nonon ta sha kowa ce ce ta zo ta sa musu nono mai karba har an kalma ta Fir'auna ya tashi sai ji tsoron kada ya zo rashin abinci ya halaka shi sai ta ce to abu ta kasuwa a je a yi shela ga ɗa na matar Fir'auna tana neman mai shayarwa da za ta shayar mata da ɗa ta bashi kuɗi nan ma fa mata suka dinga dalibi kowace tana fatan ya zama da ita za ta dace da wannan matsayi za ta shayar da ɗan matar Fir'auna ana haka ita ma yanzu dai wannan lokaci ƴar uwar Annabi Musa ta halarci wannan wuri sai ta ce musu a ita ba ta san wani gida wanda sun iya shayarwa kuma suna da nasiha suna da kyakkyawan mu'amala wanda za su tausaya ma yaron nan ta ce in kun yarda zan kai a nan wata ruwaya ta ce suka ce to a watakila dai kin san iyayen yaron nan in ba haka ba ya za a yi kice masu nasiha masu kaza duk yanda aka yi kin san iyaye ta ce a'a abin da ya sa ta ce kaza saboda ta san mutanen suna da tausayi abin da ya sa ta ce kaza saboda kaza shi kenan ta ja su ta kai su har gidan uwar Annabi Musa ta ce wannan matar babu ɗan da aka kawo mata shayarwa ba a ji daɗinsa ba shi kenan ana ba shi tana karɓar shi tana kama mai nono a baki sai ya kama shi sai matar Fir'auna ta yi murna ta ji daɗi ta ce tafiya za abin da take so za ta ɗauke ta haya aikin da kawai ta dinga shayar mata da wannan jariri za ta kai ta gidan Fir'auna a ɗauke ta a bene a zaunar da ita a gidan sarki aikin da kawai shayar mata da jariri sai ta ce a gaskiya ita ba za ta iya barin ƴaƴanta ba domin tana da ƴaƴa da waye da waye idan ta tafi shayar mata da ɗa to ita na ta ƴaƴan za su salwanta na ga sai dai hikimar da za ta mata ta bar mata shi ita za ta rike mata ɗanta da amana duk lokacin da ta tashi neman ɗanta ta zo ta isko ta za ta bata ɗanta ta duba dai ta ga ba yanda za ta ce to shikenan ta bar mata shi ta je ta lura da shi za ta dinga zuwa tana ganin irin loran da za ta dinga mata da shi kuma za ta dinga biyanta duk wata ga kuɗin da za a biya ta da shayarwa ta ga hikima ta Allah sai ga shi tana shayar da ɗanta kuma ana biyanta idan take neman yadda za ta rike ɗanta ya zauna a hannunta tana jin tsoro da fargaba har ta tura shi ruwa sai ga shi Allah ya dawo mata da shi tare da riba da za ta shayar da shi bilis yanzu kuma har da riba haka ta sha da duka wannan din Allah ya nuna musu yana da iko kuma riban nan daga gidan makiyin nasa ake kawo ribar a mata haka duk wannan hikima ce ta Allah da yanda Allah shi kadai ke tsara abu yanda yake shi sa Allah ya ce istamshi uktuka fa taqulu hal adullukum ala man yakulu farajana ka ila ummika sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kaga wannan ni'ima ce Allah na ka shigar masa karkashin walaqad mananna alayka marratan ukhra yace muka dawo da kai ga mahaifiyarka sai ta qarra ainuha domin ta samu dadin idanuwa ta samu jin dadi hankalinta ya kwanta zuciyarta ta nutsu cewa danta na rayi ita babban abin da take bukata a rayuwarta cewa danta na rayi bai halaka ba sannan kuma bugu da kari gashi ya dawo hannunta ita za ta ci gaba da shayar da shi da lura da shi sannan kuma kari za a dinga biyan ta kudin lura da shi Allah ya ce to muka dawo da kai gurin mahaifiyarka kai ta karra ainuha wala ta hazana kada sai bakin ciki domin tunda ta ce ba ka take cikin tashin hankali da bakin ciki wani yanayi ka shiga shin ruwa ya tafi da kai ya halaka ka ko ko wata dabba daga cikin dabbobin ruwa sun fasa akwatin sun kai gare ka irin waɗannan sake-sake dai duk su suke damunta suke sanya mata bakin ciki a zuciya Allah ya ce to sai ya dawo mata da kai dawo mata da kai domin wannan bakin ciki da ta tafi wannan kenan wannan ita ma ni'ima ce Allah ya maka to ga wata Allah ya ci jero masa karkashin walakan mananna alayka marratan ukhra sai ya ce kuma wa qatalta nafsan ana jayyanka min al-qabri kuma ka kashe rai shine dan mun Fir'auna da ya dan kabilan mutanen Fir'auna da ya kashe wanda yazo isko shi suna fada tare da ba Isra'ila dan uwansa sai ba Isra'ila ya nemi Annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa akan wannan dan dangin Fir'auna sai Annabi Musa alaihi salam ya tashi ya taimaka mashi ya bigi wannan dan mutanen Fir'auna sai ya mutu nan take shi kenan aka tafi mutanen Fir'auna suka ga gawa dan uwansu amma ba san wanda ya kashe shi ba kuma gashi a yankin Isra'iliyawa dan haka babban abin tuhuma shine bani Isra'ila su suka kashe suka ce da Fir'auna lalle suna so daukan musu fansa a zakulo musu wanda ya wannan kisa daukan sa a gare shi yace to sai ba su da ba su je su bincike su kawo masa hujja shi dai ba zai zartar da hukunci ba sai da hujja idan ka masa hujja bayyananniya gamsasshiya cewa lalle ga wanda ya kisa to zai dauka mataki a kansa suka buga bayan da za su shiga ro ana haka washe gari sai ga shi wannan ba Isra'ila da nan Musa ya ce maka jiya sai ga shi yawa ya sake danyi wani fadan kuma suna fada da wani bakin da kuma sai sake neman annabi Musa ya agaza musu sai annabi Musa ya ce kai wani irin fitinan nan mutum ne jiya kai fada yau ma kai fada ba ka so ka zauna lafiya sai annabi Musa ya taho a fusace to shi ganin annabi Musa ya taho a fusace kuma ga magana da ya gaya masa sai ji tsoron kamar akan shi zai fashe yau shine sai ya ce ya Musa a ture da anta kutula ni ka baka talta nafsan bil ams ke kana so ka kashe duka wayar da ka kashe rai jiya to shi da abu ya gale shi bai taba kowa ba aka tafi shi wannan da suka yi fadan sai ya gado ashe annabi Musa da yake sanya domin ga abin da wannan yace ka baka talta nafsan bil ams kuma annabi Musa ya ce bai rabo da fada kenan fada suka yi annabi Musa kashe wanci shi ganin sai ta ga mutanen Fir'auna ai ya samu wanda yake sanna waye ce ba kowa bane facin Musa ya kai kace Musa ya ce kunji 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 suka tattauna suka yi nazari suka tabbatar lalle wannan hujja ce gamsasshiya ta tabbatar da cewa lalle annabi Musa shi wannan kisa to amma yanzu ya za a yi mai cece shawara suka tattauna suka zartar da cewa a tafi kawai a je a kashe shi shi kenan aka zuwa wanda za su kashe shi umarni su tafi su je su kashe shi kafin su zo kisan shine wani daga ciki ya zame ya bi wata hanya mafi kusa ya iso ga annabi Musa ya ce kaji kaji abin da aka tattauna na haka maza maza tattara ka bar gari shine annabi Musa alaihi salam ya tattara ya fita ya fita kamar yadda Allah ya ce fa kharaja minha haifan asurati ya tarakabu yana lura yana dako ta ina za a kawo mishi hari kaga wannan tashin hankali ne Allah ya ce to ka shiga wannan tashin hankali muka sauƙaƙa maka sai muka kai ga guri da ka aminta guri amintaccen guri garin da yake bai da alaka da Fir'auna Fir'auna bai da iko a garin da yace Allah ya ce falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmin zalimin sai kada ka ji tsoro ka riga ka gobata Allah ya riga ya tsirar da kai daga mutane azzalimai domin wannan gari bai karkashin ikon Fir'auna kaga Allah ya mutar da shi bayan tsoro kaga wannan bai wace ya shiga cikin fargaba da tashin hankali Allah ya mutar da shi to duk waɗannan Allah yana riga ya masa ni'imomi da baiwa baiwa da yayi su a gare shi kafin a zo ga wannan shine ya ce wabatal ta nafsan falajjaina ka min alghammi muka tsirar da kai daga kunci da tashin hankali da fargaba da ka shiga muka tsirar da kai sai Allah ya ce wa fatanna ka futuna kuma muka maka jarabawa jarabawa shine fatanna ka futuna wannan futun masdar ne na fatana fatana yana zuwa da jarabawa yana zuwa da imtila'i yana zuwa da fitina duk yana zuwa da ma'anonin waɗannan an gane yana zuwa da azaba yawma hum 'alan nari yuftanuna malamai sun ce yuftanuna yu'adabuna to da kamana fatana tana zuwa har da ma'anar azaba to anan yace wa fatanna ka huduna muka maka ibtila'i ibtila'i wannan ibtila'i malamai sun fassara shi da wani dogon hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir da Tabari ya kawo hadisin yana da tsawon gaske haka nan Ibn Kathir shi ma ya rawaito hadisin ya kawo a tafsirin sa amma bisa ruwayar Imam An-Nasa'i ya kawo hadisin yana da yawa hadisin dai abinda ya kunsa duk wani wuri da annabi Musa ya shiga tashin hankali Allah ta'ala ya masa mafita to suka kawo shi a cikin nan sun kawo tun daga haihuwarsa da yanda aka haifa annabi Musa a shekarar da ake kisa da yanda Allah ya wa mahaifiyarsa wahayi ta jefa shi cikin ruwa da sauransu duk yana cikin wannan ibtila'i haka nan da yanda ya fada hannun mutanen Fir'auna da yanda matar take neman Fir'auna ya kyale mata shi da kirebar mata shi shi ma daga cikin ibtila'i haka nan da lokacin da Fir'auna annabi Musa ya rike gemun Fir'auna ya fusga da ƙarfi Fir'auna ya ce bai da ba sai ya halaka shi ta ba shi shawara to ka gwada shi da dabino da garwashi in ya zabi garwashi to kaga yaro ne sai ka kyale shi. In ya zabi Damino ta kaga tana iya cewa yana da hankali sai ka kashe shi. Sai ya zabi Garwashi nan ma yana daga cikin Ibtilai. To ire-iren waɗannan su suka kawo shi da yawa a hadisin, sunan hadisin ma hadith al-Futun. Saboda Sa'id ibn Jubair ne yanda ya zo a hadisin. Sa'id ibn Jubair ya tambayi Abdullahi dan Abbas, ya ce wai me ma'anar wafatan naka futuna? Ya ce to wafatan naka futuna yanzu kan lokacin da ka tambaya ka makara, amma an kana so a baka labarin ta gobe ka fito tun da safe ai ta baka labarin ta sai Allah masha Allah shi da yawa ya gari ya sabo ko ya tawo gida Abdullahi dan Abbas ya jira shi yana zuwa shi ne ya bude masa shafin fasara fatan naka futuna. Sai da ya bashi hadisai mai shafuffuka da yawa a fassara wannan fatan naka futuna. Duk ta kunshi kisar Annabi Musa da irin yanayi da ya shiga tun daga haihuwarsa har zuwa girmansa har zuwa lokacin da Allah ya aiko shi gurin Fir'auna da irin yanda ya fuskanci Fir'auna da kuma yanda ya fitar da mutanensa da gari cikin dare suka fita da yanda suka shiga wannan tsaka mai wuya nan gaba ga ruwa baya ga Fir'auna da mutanensa. Allah ya masa wahayi ya jefa sanda ruwa ya dare suka shiga ciki suna gama fita a lokacin ko mutanen Fir'auna sun gama shiga sai Allah ya wurce ku umarni ta hade ta halaka mutanen Fir'auna. Duk wannan na daga ciki. Haka nan gwagwarmayarsa da Bani Isra'ila da yanda suka zo bayan Allah ya tsira da su suka ce ya Musa Allahna ilahan kama lahum aliha shi ma na daga ciki wannan fitowar din. Haka nan da lokacin da Allah ta'ala ya kira shi domin ya bashi masa magana ya bashi sako, anan ma Annabi Musa ya tafi ya ce Allah ya kira shi na wa'adin kwana 30. Daga da ya tafi bayan ya kwana 30 yanzu yana azumi, yayi azumin kwana 30 a ranar 30 din zai zo ganawa da Allah. To a ruwa aka ce ranar 30 din da ya ga ya azumi kwana 30 yanayin bakin sa ya canza ya ga bai yi daidai ba, a ce ya je gurin Allah da wannan wari na baki. Sai ya samu itace ya gyara ya wanke bakin sa ya tsaftace bakin sa tsafta kyau. Allah ta'ala ya ce ya kai Annabi Musa ya ga sauya yanayin bakinka. Sai ce ya Allah kwana 30 da nayi ina azumi shine daga barin gyara. Sai Allah ya ce to ai wannan warin bakin nan na sanadiyar azumi ya fi mun turaren miski kai. To haka yanzu da ka riga ka wanke shi ka bata shi sai ka koma ka sake azumin kwana 10. Bayan kwana 10 sai ka tako karka sauya shi. Shine ya kara kwana 10. To wai dan wannan kwana 10 da ya kara shine har wannan ace musu Musa Samiri wanda zamu zo mu ga kissa shi a wannan sura. Ya tafi ya tsatsaka musu dan maraki ya ce ai ga Allahn Annabi Musa nan. Annabi Musa ya ce muku ya je ganawa da Allah amma ga Allah nan shi ya bace. Shi ga nan sai suka dubo bautan maraki. Shi ma wannan na daga cikin Ibtilai. Haka nan suka ita kawo su wannan shine hadith al-Futun yana da tsawo amma abin da ya kunsa kenan rayuwa da irin gwagwarmaya da Annabi Musa ya shiga da irin ya tsaka mai wuya da ya shiga wanda Allah ke samo shi. To waɗannan su ne kofatan naka futuna. Sai Allah ya ce abaranta falabista sinina fi ahli madyan, sai ka zauna sinina shekaru su ne sinina. Kaga ba shekara ɗaya ba biyu ba, shekara dama ko 8 ko 10. Domin ya ce ala anni urida an unki haka idan tayya hatini ala an tajurani 8 hijaji, wajibin da nake so ka rike min a matsayin sadakin wannan ya da zan baka shine kaman kiwo na 8 hijaji shekaru 8. Fa in atmamta 20, idan ka kammala 10 to wannan amin inni daga wurin ka ne ba ni na wajabta maka ba. To yana nan Musa ya kammala ko 8 din ko 10. Abdullahi dan Abbas ya ce 10 ya cika shine akmalul ajalai. Shine Allah ya ce falabista sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadari, sai ka zo bisa ga tsari yanda Allah ya tsara ya kaddara haka ka taho. Daga komai na gudana bisa ga yanda Allah ya tsara shi. Allah ya tsara daidai wannan lokaci a daidai wannan wuri zaka taso kuma zaka isko nan kuma Allah ya maka magana a daidai wannan wuri. Shine Allah ya ce kuma ji'ta ala qadari, kaga wannan yana gudana ne a lokacin da Allah yake da shi innani ana Allahu la ilaha illa ana. Yayin da ya ga wuta ya tafi gurin wutan domin ya samu dan wani makamashi da zai kunna wuta ko ko ya samu wanda zai nuna masa hanya. Sai Allah ta'ala ya ce inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa. Sai Allah ya ce wa ana ikhtartuka fastamili ma yuha, har yanzu can Allah ya nuna masa mu'jizozi. Yace da shi ma tilka biya mini kai ya Musa qala hiya sa, yace to alqiha, Allah ya gwada masa mu'jizozi da kudura ta Allah. Sai ce to yanzu na sako idza bila fir'auna innahu taqa, sai ya roki Allah ya bashi wasu abubuwa da misrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdat sai Allah ya ce ka da utita su ulaka ya wasu an baka su kuma ai kafin nan ma an maka baiwa shine Allah ya ce jero masa iz awaina ila ummika ma yuha anidrifi bin dawud fadrifi bin yami falul har aka zo nan yace wasu na tuka li nafsi idhab mai har aka zo ne yake cewa falabista filina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin sannan ka zo akan kaddara da tsari yanda Allah ya tsara da haka wannan zuwa naka ya zo ne a bisa kaddara bai zo haka kawai ba dama Allah ya riga ya tsara wanda kai ba sai kai wani tasarrufi ba duk yanda zaka tafi kai naka bige-bigen ka zai tsari ya taho daidai kan yanda Allah ya tsara shi zaka wanda muka ji a kisa da ta gabata ina jira surati Maryam ne na kisan malaikan mutuwa da annabi Idris malaikan mutuwa ya taho annabi Idris ya roki malaikan da ke ga masa wahayi cewa an sanar da shi cewa ayyukansa da ke tafiya sama shi kadai sun fi ayyukan duk sauran mutanen da ke bayan kasa yawa duk sauran mutanen da ke bayan kasa aka tattara ayyukansu gaba daya bai kai aikin Idris shi kadai ba da ke kaiwa sama shine sai ce to yana so ya roka masa malaikan mutuwa ya daga masa kafa domin ya kare yawaita wadannan ayyuka sai ta don haka ne ta homa tafi mana ai can nan yanzu mu haura sama mu je ka ga malaikan mutuwa ka nemi haka da bakin ka wata kila ya karba ba yace sai dora shi aka fada suka haura sama suna haurawa sama sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sai suka ci karo da malaikan mutuwa sai sai da ma kai muke rewa yace me ya faru yace kaji abin da Idris ya ce yace amma yanzu tukunna kafin komai ina Idris sai ce ga Idris sai a bayana yace haba ni abin ya ban babaki Allah ya ce da ni zo da dauki ran Idris a sama ta hudu ina babaki bai zai kawo Idris sama ta hudu wanda dai na san Allah duk abin da ya tsara baya sabawa ga abin da ya tsara da zan ce Allah ya za ya dauki ran shi a sama ta hudu to amma ba na ja da Allah kawai sai na sako yanzu sako wanda nayi sama ta hudu nazo ne in ga ina zan ga Idris sai ko gashi ka zo wani shi kenan sai a shirin shi bai tura wata wato an karba ba a karba ba ba za a tattauna a'a Allah ya ce tafi ka a shirin an gama magana sai Allah ya ce dakata sannan ya dakata to da haka shi ke da zare to da haka ga irin waɗannan abubuwa ba Allah ba ne ya ce wa Idris lokaci kaza ka ce da mala'ika kaza shi kuma ya ɗauko ka zo da kai sama sai abu kaza ya tsaru a gaba Allah bai haka amma yanzu kai za ka duk abin da za ka gudanar sai ka tsara to kai ka taso daga kaza ka zo kaza ni in taso sai mu haɗu a daidai misali lokaci kaza ina iya isowa kaza kai lokaci kaza ka iso kaza ko lokaci kaza sai ku tsara to amma Allah shi ya riga ya tsara abubuwansa kai ba kama sani ba hankalinka na wani guri yanda kake tsara abubuwanka daban sai Allah ya kaddara maka kaza kai kaza din kuma abinda Allah yake so ya auku sai ya auku sai dan ajali ne a ce oh kaga ajali ne ya jashi mutum yana zaune sai a sai ya je kaza na ce aka bari sai a sai ya je sai ga ya tashi ya tafi yana tafiya don kuma sai ajali ya zo saboda Allah ya riga ya tsara to shine Allah ya ce wannan abun duka ya gudana ne bisa ga tsari da kaddara shi ya tsara shi iyaka kawai kai kana ta harkokinka baka san ina abu zai kai ba amma yanda Allah nan ya tsara haka za ka zo ka cin mushi shine wai sun maji ita ala kadarin ya musa na'am wa qana'tuka li nafsi in sa'a an tawa'u ka fi ayati wa la tanwa bi Allah ya ce wasana'tuka li nafsi istana'a daga sana'a ne shi ba kaga can mun ji Allah ya ce walitusna'a ala ayni an gane wancan san'antawa na tarbiyyantarwa da rayarwa wannan kuma san'antawa na kirawa an gane asalin ma'anar sana'a shine kirawa to haka nan tamsili ne misaltawa Allah yayi Allah yake wasana'tuka li nafsi ma'ana Allah ya siffanta mana yanda ya tanadi annabi Musa da yanda ya shirya shi da yanda ya halice shi da yanda ya saba masa zuciya ya tsarkake masa zuciya da yanda ya yi masa wannan tanadi da daukaka sai ya siffanta shi da kira kamar mai kira ne yana kira abu kaga mai kira wanda ya saba kira abu ya saba kira tukunya ko botela ne ya saba yin dinki kaga na kace dinkin sa ne nashi kaga zai tsaya gyara da kyau saboda shi zai ba wani zai ba haka nan idan aka ce mai kira ne yana kira tukunya ko wani abu aka ce ai wannan shi kansa zaiwa kaga zai tsaya gyara ta da kyau domin nashi to sai Allah ya musanta yanda ya tanada annabi Musa domin ya aike shi da sako kaman wanda ya tanada abu ne kera abu domin kansa shi kadai domin amfanin kansa alhalin kaga Allah shi bai abu domin amfanin kansa to amma saboda hikimar da Allah ya tanada annabi Musa ya daukaka shi ya bashi wannan ya tsare shi ya tsarkake shi sai Allah ce kuma na kera ka na zabe ka domin kaina wana domin isar da sakona domin sako da nake so in tura ka da shi in aike da kai zuwa mutane shi yasa na maka wannan zabi na maka waɗannan baiwa na maka waɗannan hikimomi domin isar da wannan sako sai Allah ya ce to ga sakon izhab anta wa akhuka tafi kai da dan uwanka kamar yadda ka roka kuma Allah ya ce ya baka to da ka gashi nan daga can Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha nan ko da ya roka kuma Allah ya ce ya bashi sai ya ce to idza anta wa akhuka kaga kenan abin da ya roka Allah ya bashi kuma gashi an gani yace tafi kai da dan uwanka Haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu lalle shi fir'auna baga ya wuce iyaka wuce iyakarsa shine cewa shine ubangijin samai da kasa shine abin bauta alhalin bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai to haka ya wuce iyakarsa bawa na Allah amma yace shi ma a bauta masa to ya wuce iyaka shine Allah ce zabi na fir'auna innahu baga fa qula lahum idza anta wa akhuka bi ayatina na idza anta wa akhuka bi ayatina kutabu kai da dan uwanka bi ayati da ayoyina wala taniya kada ku yi rauni taniya shine rauni wana yani tani anta taniya antuma an gane ko tanu antu da haka wala taniya kada ku yi rauni wala taniya fi zikri cikin ambatona kada ku yi rauni cikin ambatan Allah domin ambatan Allah shi ke karfafa ku duk inda ka shiga yawan ambatan Allah shi ke karfafa ka shi ke karfafa zuciyarka shi ke kara ma jarinta shi ke kara tabbatar da kai yasa babu yanayi da zaka shiga face ambatan Allah yana da taimako a gare ka Allah ya alladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya kwana suka yi mai dan goka da wata tawaga mayaka ku kafu ku tsayu fasbutu kuma ku ambaci Allah da yawa da fatan ku samu dacewa to zaka ambatan Allah shi ke karfafa zuciya duk abin da kake fargaba akai kana so ka yi amma kana fargaba kana jin rauni to ka ambaci Allah yawan ambatan ka ga Allah shi zai karfafa da zuciyarka ka ci gaba da wannan abu yace wala taniya fi zikri izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna aga tan yace izhab anta wa akhuka bi ayati ku tafi da ayoyina kada ku rauni in kun tafi ina za ku je izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu taqa lalle shi fir'auna kaga ya wuce iyakarsa yace shine rabbukum al'ala alhalin shi bawa ne rabbul a'la din yana nan sama da shi to dan haka ya dawo daga wannan shishigi da yi ya dawo ya yadda cewa ba shi bane rabbul a'la an rabbul a'la yana nan ya yadda da rabbul a'la din na ba kula lahu qawlan layyinan ku ga masa magana mai taushi magana mai dadi magana cikin limana magana cikin sanyi la'allahu yatazakkaru da fatan yayi tunani yayi nazari ya gano aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ku duba ba hikima ta Allah Allah ya ce da annabi Musa da annabi Haruna da yawa fir'auna magana mai taushi kaga fir'auna ce ko kowa dagawa a lokacin babu dagiya wanda yake kangararre irin Fir'auna babu mai sabo na Allah bayan kasa wannan lokacin irin Fir'auna sannan kuma babu waɗanda suka fi ɗaukaka da kusanci ga Allah da tsoron Allah a wannan lokaci irin annabi Musa da Haruna. Amma Allah ya ce da su fa qula lahu qawlan layyina, daga shi faɗa wa shugaba ko wani magana mai daɗi bai nuna cewa wai kai kana da tsoro ba, ko ko aka yi maka faɗin gaskiya sai ka zama to kana faɗin magana da kaushi, kana tsinuwa, kana kira, kana ɗebe albarka, kana zagi da cin mutunci, sannan za ka zama to mai kira ga Allah ba haka ba ne. Qawlan layyina ya fi fa’ida. Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau’izatil hasana. Allah hikimarsa shi ne ya kira shi ya sani. In ya yi imani kaga ba bi hawa ne ba, in bai yi imani ba a ɗauke masa hujja, bai da hujja. Allah yana da ikon da ba sai aika da annabi Musa da Haruna ba, yana da ikon da zai halakar da shi nan take. Amma Allah da hikimarsa ya tura masa annabi Musa da annabi Haruna, kuma ya ce fa qula lahu qawlan layyina, da aka magana mai taushi ita ta fi tasiri. Kai mai kira kana so ne kiran ka yi tasiri, ba wai so kake ka nuna wannan cin mutunci, wannan so kake ka nuna masa cin mutunci ko kai faɗa da shi, to kaga wannan abu ne daban. Tun daga zuwan ka dama da bala'i za ka bude, da faɗa za ka bude, da ɓace ɓace, to amma da yake kai nufin ka jawo shi, yana kangarewa kana so ya dawo, yanda ya ɗaukan shi nan kana so ka sako da shi cikin hikima. To da haka wannan sai an yi amfani da hikima. Shi yasa Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Da haka wannan dabi'a ce mai kyau ga duk wani mai da'awa. Mu riki wannan yanayi na kiran mutane da qawlan layyinan, da nuna wa mutane abin da ya kamata, da karantar da mutane, da nuna musu, da musu bayani a cikin limana, ba da bayani na tashin hankali, bayani na korewa ba. Annabi ya ce yassira wala tu'assira wa bashira wala tunassira, kuma mutane almishir kada ku kore su. To da haka duk wannan yana daga cikin abin da za mu yi amfani da wannan kalma ga duk gawar mutum. To sassaucin nan yana iya masa tasiri ya yi imani, kuma hakan ya taimake shi. In ya imani shi ya tsira, kuma kai tashi nasara, saboda ka kira mutum ya ansa, wannan ita ce babban nasara. Ba kawai ka kira mutum ba, amma ya yi kaza kai ne ka kira shi, a'a cin nasarar ka kira shi ya ansa, to ka kai gaba kowa cin nasara. Sai Allah ya ce, sai suka ce qala rabbana innana nakhafu an yaqruta alaina, suka ce ya ubangiji mu muna gudun ya gaggawa akan mu. Gaggawa shi ne sa maza-maza a ɗauki matakin hukuma akan mu, mun kawo masa da magana da bai taɓa ji ba, mun ci zarafinsa, an zo an ce akwai wani Allah ba shi ba, maza-maza a gama da mu. Sai ubangiji muna tsoron ya yi mana wannan gaggawa, au an yatsa ko ko yi ɗagawa akan mu, ya wulakanta mu, ya nuna mana takabburancin nan nashi shi ne dagawa da izza da wannan girman kansa ya sa a ci mana mutunci. To wannan shi ne abin da muke tsoro. Sai Allah ya ce da su la ta khafa, qala la ta khafa, kada ku ji tsoron komai, innani ma'akuma, ina nan tare da ku, asma'u ina ji, wa ara kuma ina gare. Da ka ga Allah na tare da su, tare da su da taimakonsa. Allah ta'ala yace yana tare da bayinsa nau'i biyu ne, akwai tarayya da magari. Allah yana tare da kowa, kamar yadda yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah yana tare da mutane aina ma kanu, duk inda suka kasance. Amma da yace ma iya amma ga magariwan da kowa da kowa, yana tare da kowa da kowa, da mumini da wanda ba mumini ba, da na kwarai da wanda ba na kwarai ba, Allah na tare da shi. Wace irin tarayya? Ita ce tarayya da ilimi, ba tarayya da taki ba. Sai sa duk malamai masu fassara anan sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmihi, an gane ko illa wa huwa ma'akum aina ma kanu ai bi ilmihi. Wannan kuma tarayya khassa da Allah zai shi na tare da wasu kebantattu daga cikin bayinsa, kamar nan da ya ce da annabi Musa da Haruna innani ma'akuma. Haka nan Allah ta'ala na cewa inna Allah la ma'al muhsinin, Allah yana tare da masu kyautatawa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam a gar Hira, Allah ya ce, Annabi ya ce da Sayyidina Abubakar inda yake cewa inna Allah ma'ana, Allah na tare da mu. To duk wannan ita ce ma iya khasa, ma'anar ta tarayya ta taimako. Allah na tare da mu, wana zai taimaka mana, ba zai bari mu wulakanta ba. To da haka Allah ba zai bari mu wulakanta ba, ba zai bari ku wulakanta ba. Duk yanda yake so kuke zato din nan, Allah ba zai bari abin ya gudana ba. Allah ya san yanda zai magance wannan abu, sai ya ce inna ni ma'a kuma asma'u wa ara. Na ya mu qula in Allah ya ce kala la takhafa innani ma kuma asma'u wa ara fa'tiyahu Allah ya ce ku taru zuwa gare shi garbu da ku faqula inna rasula rabbika ce da shi mu manzannin ubangijin ka ne fa arsil ma'ana bani isra'il abinda muke so ka ba mu bani isra'ila mu fita da su ka ba mu shine arsil saki bani isra'ila tare da mu mu fita da su wannan shine sakon da muke so zuwa gare ka bayan sanar da kai cewa Allah ɗaya ne kuma kai dagawa cewa da kai kashi shige ka dawo shi shige ka ce kai ne Allah to ka dawo kai ba Allah bane akwai Allah shine wanda ya aiko mu kuma shine ubangijinka dan haka ka dawo daga wannan shige ka yanda Allah na nan sannan kuma ka bi umarnin da yace shine ka saki bani isra'ila mu fita da su shine an arsil ma'ana فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم كذلك أذب تدف بل جئناك بآية من ربك هم منظومة كذا آية إذا علامة حجة إذا آية منظومة كذا حجة لك أمانجي لذات دم سدك إذا وللي أمانجي نشي يعيقوم هم ينا لك أربي دومن أبن لذي ما مدام مي كما كأيي أقد أشي كي الله ني دا كان إيا يوم ونن أبو سنة موكا قبا الله بني ba alloli muke ba amma kuma gashi mun yi wannan abin da zamu gwada maka yanzu na hujjar mu da alamar cewa Allah ne ya aiko mu kaga shi muni kaga ce kai da ta kasa kaga kai ba Allah bane sannan mu ma da muka yi ba mu muka yi ba Allah shi ya ba mu domin ya nuna maka lalle da gaske ne shi ya aiko mu kuma shi ke da iko domin ga ikon nasa ya gwada shine garje na ka bi ayatin rabbi wassalamu ala man tabi'al huda kuma aminci ya tabbata da wanda ya bishiriya kaga in ka bishiriya aminci ya tabbata da kai in baka bishiriya ba to kaga kenan babu aminci tare da kai shine ma'anar makomul aya annabi sallallahu alaihi wasallam kansa kin yi aiki da sakonni zuwa ga sarakunan kafirai na duniya a zamanin sa yana yi ga musu irin wannan sako sai musu bin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hiraqal azimur ruh yace assalamu ala man ittaba al huda aminci ya tabbata ga wanda ya musriya to kaga wannan shine gaisuwa da suke aikawa manyan manyan shuwa gabani na duniya to irin ta annabi Musa yace da fir'auna wassalamu ala man ittaba al huda inna qad uhiya ilaina an karanta ta
inna uhiya ilaina
yace inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu cewa annal azaba cewa azaba wacce ita ce azaba azaba ta hakika ita ce akan wanda man kazzaba wanda duk ya karyata idan ka karyata sakonnin da muka zo maka da shi kace a ba wani Allah sai kai to ka ka karyata to azaba tana kanka haka nan wata walla in ka juya da baya kaje an san wannan sako da muka zo maka da shi ko kace baka yadda mu manzanni bane da gurin Allah ka karyata ka juya da baya kaje karban abin da muka zo da shi to azaba fa tana kan duk wanda ya karyata ya juya da baya inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla yanzu annabi Musa da annabi Haruna sun yi san masa da sako yanzu abin da ya saura su ji kuma wace ansa zai bayar sun ce masa lallai su manzanni ne na Allah inna rasula rabbi mu manzanni ne na ubangijinka kaga cewa ubangijin da ya nuna cewa shi ba ubangiji bane domin ubangiji bai da ubangiji kaga an ce ubangijin sa to tunda yana da ubangiji to ba shi bane ubangiji ubangiji na asali bai da ubangiji kuma nashi to da haka kenan kaga kai ba annabi bane ubangijinka shi ya aiko mu to da haka in ka daukan ka ubangiji ne to ka aji daga yau ka aji sannan kuma mu manzanni ne nashi ya aiko mu duk abin da zamu gaya maka to sako ne daga gare shi zuwa gare ka inna kad inna rasula rabbika fa arsil daga cikin sakon da ya aiko mu da shi shine bayan ka yadda da shi cewa shine ubangiji sannan kuma ya ce ka sake mana bani isra'ila mu tafi sannan kuma ya ba mu hujja wacce za mu nuna maka alama da za ka ga mutum cewa lalle shi ya aiko mu tana nan tafi dan haka kuma in kuma ka karyata to azabar Allah fa tana kan wanda ya karyata Allah sai ya sanda sako cikin limana kamar yadda Allah ya ce da su qawla lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kaga daga cikin qawlan layyinan ba sai da shi in kazzabta wa tawallaita fa inna alayka al'azaba ba ba sai in ka ƙaryata ka juya da bayan azabar Allah tana kanka ba kaga ba ga wata ga sai suka ce anna la azaba alaman kazzaba wa tawallah azaba tana kan wanda ya ƙaryata ya juya da bayan duk wanda ya ƙaryata kaga ba su nufe shi direct ba duk wannan na daga cikin kaulan layyina to kaga abinda Allah ya ce musu shi sun yi sun isar masa da sako kuma cikin kaulan layyina yanzu saura muji da mai zai an samu na lokaci ko lokaci to lokaci da za mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe sai mu ji ansar da Fir'auna ya baya da kuma abin da ya kaya tsakaninsa da annabi Musa da Haruna alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara baki daya yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Makka zuwa Madina yau shekara 1440 wannan yana tambaya na cewa Allah zabar ta malam yene na tafiya wata ƙasa kuma tafiya mai tsawon shekara na je garin kuma sai na haɗu da wato mutanen garin matansu akwai fitina ke gare su to sai ni ne in yi aure suka ce to idan na yi aure lallai ba zan ɗaga da matar ba ko ina sai dai wannan ƙasa ya kuma idan lokacin ƙare karatun ya yi ko kuma tafiyar da ni ta shekara zan dawo gida to shi ya halatta dan yar ƙarya domin in samu in aure in kubuta da waccan fitina babba
to ƙarya dai shari'a ba ta halatta mana ƙarya ba sannan na ɗaya kenan sannan na biyu aure zuwa ga wani lokaci ka ce zan aure ki zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu kuma wannan ni shari'a ba ta yadda da shi ba amma kana iya auren mace ka aure ta ta zama matarka ba ta da kunshin da komai ba an kulla aure an yi aure ana zaune lokacin da biyar ka yayi sai ta ce to kin gani yanzu gida zan ci in za ki bi ne fa biya wa ni mata shi mutu in kuma za ki bi ne ba shi kenan sai a raba gari to kaga na an yi ta da wajewa lami lafiya dama ba sharadi ba ne wai in za ka auri mace sai ka sharɗanta mata cewa ga inda zan zauna da ke ko sai ka sharɗanta mata cewa ba zan taɓa ɗagawa da ke daga nan zuwa wani gari ba taɓa saka wannan cikin sharaɗin aure ba to da haka sai ka kulla auren ka yana son auren ya je ne mata da nufin ya zo ya aure kawai ya yi aure an zauna da aure lafiya lau ya gama karatunsa ya ce to yanzu an gama karatu zai tafi gida kuma zai tafi da ita in ta ce a ita ba ta yadda ba sai dai a raba aure to ka ga aka raba aure ka ga wannan falabasa amma dai babu malamin da zai maka fatawar cewa ka je ka auri mace da nufin cewa auren na shekara ɗaya da ka gama karatu aure ya ƙare kaga ya kamata ka nikahul muta irin auren muta da yin shi ake yi kaga ba a yin irin wannan sannan kuma ba daidai bane ka je ka auri mace ka mata ƙarya ka ce mata ka aure ta zaka zauna a nan garin ba zaka sake koma a ƙasar ku ba alhalin kana da iyali kana da mata kana da yaya kuma kana nufin ka koma ƙasar ta ku amma ka je kace da idan ka aure ta ba za ka sake koma ba ka aure ta ka riga ka zauna kenan sai ka aure ta daga baya kuma sai ka zo ka gudu ka tafi ka bata kaga ya zama akwai cin amana a cikin wannan al'amari to da ka ga ra'ayi komai keke da keke wallahu a'lam kana wa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Yang mana yang mana yang mana yang mana